shirin da ofishin gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukan nauyin zuwa tare da babban malaminmu Sheikh Malam Muhammad Nasir Yahaya. Kamar yadda aka saba, akwai lambar waya da ake turo tambayoyi kowane lokaci, ba sai lalle yanzu da ake gabatar da shirin ba, 0705054618. 0705054618. Idan an jima za mu bude layi domin ba ku damar yin tambaya kai tsaye. Sannan za mu tunasar akwai wato addition internet da za a iya turo tambayoyin a fatawa kai tsaye @gmail.com. Muna fata za a dinga rubuto tambayoyin masu ma'ana domin amfanin yan uwa musulmi da kuma rubuta cikakken suna da adreshi. Kafin mu kai ga fara karanto tambayoyin da suke wurin mu, za mu gabatar da malam domin gabatar da mukaddama a karan kuma.
Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu ala Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. In wa muslimi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga cikin abin da manzo alaihi salatu wassalam ya ja kunnuwan mu kuma ya hane mu, akwai koyi da mutanen da ba sa yin addinin musulunci, musamman abin da ake kira mazuwa littafi Yahudu da Nasara. Manzo alaihi salatu wassalam shi ya fi kowa kyamar kamanceceniya da Yahudawa ko Nasarawa a wajen dukkan faritashinsu, ko abin da ya shafi suturunsu, ko al'adunsu, ko mu'amalolinsu, musamman wanda suka ci karo da addinin musulunci. Kuma manzo alaihi salatu wassalam ya nuna wannan aikace a rayuwarsa, sannan ya ja kunnuwan sahabbai, yake ba su labari da siga ta hani, ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'un bi dhira'in, ko kuma dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin latabi'tumuhu, a wata riwaya ladakhaltumuhu, a wata riwaya lasalaktumuhu. Cewa lallai babu shakka za ku bibiyi hanyoyi da kuma sawu na wanda suke kafin kuma zuwa littafi, yadda ka san ɗani da ɗani, yadda ka san zira'i da zira'i. Manzo alaihi salam yake cewa ta yadda ko da ramin damo suka shiga, kuma sai kun shiga. A nan malamai suka ce manzo alaihi salatu wassalam ya ambaci ramin damo saboda kuncinsa, saboda matsinsa. Damo wani lokaci idan ya shiga raminsa bai iya yin kwana ya fito saboda matsinsa, sai dai ya fito da baya-baya. To ma'ana kamar hadisin yana nuna cewa duk munin abu, duk tsananinsa, duk ainihin yadda ya kasance ba wani alfanu a ciki, duk yadda yake abun kushe, to za a samu bara gurbin musulmi da suke kokarin koyi da wannan. To daga cikin abubuwa munana wanda sun riga sun zamo ruwan dare, wanda za ka cewa da dama daga cikin wanda suke ganin sun waye a rayuwa suka rene, suka zamo kaman al'adu irin na wanda ba sa musulunci, akwai al'adu na abin da ya shafi auratayya. Na tabbatar da cewa waɗansu watanni da suka wuce, masu bibiyar social media sun ga abubuwa da suke faruwa marasa daɗin gani, abin bakin ciki da takaici wanda yake shi musulmi ne, ita ma musulma. Aka zo aka yi taro wuri na gwanguja yadda kasan Turawa suna yi, abin takaici in ma ka ga simarsa da sifarsa za ka ga alama ta mutum mai addini. Amma ya zo ba kunyar Allah, ba kunyar bayin Allah, ya zo ya kama wannan yarinya ya rungume ta a cikin al'umma, ana suwa, ana tafi, ana bushe-bushe, aka yanka kek, aka ci, kamar yanda wato ainihin su wanda ba musulmin ba suke aikatawa. Kuma abin bakin ciki zai zama cewa daga shi har ita suna da iyaye, wanda ya kamata iyayen nan su nuna musu bacin ransu da damuwarsu akan wannan al'amarin. Amma babu wani abu wanda aka ji mai ƙarfi, wani motsi da yake nuna wannan damuwa. Wannan tun kafin a aure ake irin wannan rashin mutuncin. To sannan kuma za ka cewa yanzu idan aka daura aure, musamman wanda suke ganin cewa sun waye kuma suna da abin hannu, za a je a kama wurare na gwangwajewa, wanda ka ji an ce an kama wani 200, wani 250, wani ma sama da haka, 'yan awanni za a yi. a wannan wuri za a zo a ce da iyayen amarya da iyayen ango wani zubin za a hadu a rawa a tashi ai abubuwa wanda suke na rashin kunya wanda abinda zai so sa mutum da duk wanda ya san al'adar mu ta ainihin Hausa Fulani kunyar da take ga amarya wato ta wuce ayi misaltata ba ma amarya ba zaka cewa kawayenta wanda za su raka ta suna da kunya kwarai da gaske to amma yanzu zaka cewa fitsarar da ake wallahi wannan abin indai ana son zaman lafiya ya wajibi ne a taka masa burki abu na farko duk lokacin da ake irin wannan badalar da rashin jin kunyar Allah to fa a sani ba lalle bane Allah ya bada yaya nagari yaya masu mutunci ba zai yiwu a tsokane Allah ba a tsokane shari'ar Allah ayi wa Allah fito na fito ayi ma dokokinsa fito na fito ta kudi dai ne tsakanin maza da mata dai musulunci ya haramta wannan to kuma amma a ce mutumin da ya san rayuwa irin ta kamar yadda na faɗa wallahi zai yi wahala uwar amarya ta iya cin kogoro a gaban sulukanta ballantana ta sha ruwa ballantana ainihin ta ci abinci amma sai zama duk an wuce wannan rawa za ta zo ita da abokanta ta yi rawar ta ta yi wato shiga wadda yake ainihin ta rashin mutunci ga ainihin mijin yarta ga abokan mijin yarta ga kawayen yarta ga duk waɗansu mutanen da aka gayyato a wannan wuri dama shi kansu tufafin da za a saka tufafi ne wanda suke na rashin mutunci tufafin da bai kamata a ce musulman kirki ta saka ta tafi unguwa da shi ba da tana cikin jama'a to irin wannan abubuwan na tabbatar da cewa ba wai kansu kadai suke cuta ba suna cuta al'umma domin hanyoyi ne na a samu fitsararrun yaya marasa kunya wanda kuma karshe su za su jagoranci al'umma nan gaba su zama su ne shugabanni zama su ne masu faɗa a ji tun a hanyar neman auren aka saba ma Allah aka zo bayan an daura auren aka saba ma Allah sannan kuma aka zo zamantakewa ma ba yadda addinin musulunci ya tsara ba to mu sani cewa wallahi babu abin da Allah yake fushi da shi a rayuwa irin saba wa manzo alaihi salatu wassalam malamai sun sha fadar irin wannan abu ba yanzu mu duba abin da ya faru a yakin Uhud yakin Uhud an fito ne domin a taimaki addinin Allah wannan shine sabbin fitowa yakin Uhud kuma Allah ya yi wa musulmi alƙawari cewa zai ba su nasara kuma ga manzo alaihi salam da kansa a cikin wannan musulmi umarni ne ya bada guda ɗaya ta kace kada a sauko daga kan dutsen da ya dora mutane 50 yace ko mun ci nasara ko an ci nasara a kanmu ko kun ga tsuntsaye suna daukan mu kada wanda ya sauko mu duba wannan aiki ne zalla na saboda Allah jihadi fi sabilillah amma da wannan sabai suka kaman alaman an so mu ci nasara gashi nan har ma an so mu kwasar ganima suka sauko shugabansu Abdullahi bin Jubair yana cewa kada ku sauko manzo Allah ce kada mu sauko ya zama mafi yawan mutanen nan in ban da shi da kusan mutum 8 ko 9 ko 10 su kadai suka rage kan dutsen nan ba su sauko ba abin da ya faru mara dadi aka zo a karkashe su wannan 10 wanda suka sauko a kashe su a kashe musulmi 70 a filin Uhud wannan duk mutumin da ya kan da sirra zai ga wannan ransa zai baci malami suke cewa duk da cewa rai ya baci an ji ba dadi amma kuma akwai darasi babba na nuna cewa saba umarnin manzo alaihi salam babu dacewa a cikin sa akwai musiba a ciki in ya zama manzon Allah yana cikin su shi da kansa aka saba umarni guda ɗaya tak duk da darajar sabai Allah ya dandana musu kuda ya yi musu abinda ba zaton za a yi musu irin wannan al'amarin ba to ina ga a ce manzon Allah baya cikin wannan al'umma a zaune kuma abubuwan nan ba ma wai abubuwa bane wanda zaka ce na neman lada a wajen Allah ji da kace wasu mu'amaloli ne ko bukatu na rayuwa kuma sai aka surka su da tsantsan sabon Allah to ashe min babi aula ba za a ga irin abin da ake so ba akwai unguwar da na sani aka zo aka yi irin wannan auren wallahi ina jin an yi wajen sati ana badala ana rashin mutunci ana gwangwajewa fitsara ba wanda ba yau sai dai wacce ba za a iya ba wannan sati aka yi wannan abin takeice yanzu maganar da nake yi tunanin gida an koro ta an gama saba ma Allah kuma mijin Allah wato Allah ya kawo rashin fahimta ya koro ta kwaso kayan kawai ba garin bacin rai aka fuskanta ba wajen kwaso kayan kafin a dawo gida yanzu gashi nan ba auren sannan ba mutunci a wajen Allah in ba tuba akai kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala to gaskiyar lamari mu sani cewa wannan babban aiki ne musamman akan iyaye iyayen su amare da kuma iyayen anguna abin yafi muni mafi yawa bangaren amarya zaka samu bangaren amaryan nan su ne suke gayyato irin wannan abubuwa kuma da sanin mai gidan kai wani ma lusarin mai gidan wallahi da shi yake zuwa irin wannan wuri gashi wai shi da abokansa ga matarsa da kawayenta sannan ga ango da abokansa ita wannan yarinya ita ma amarya da kawayenta azu abuwa na rashin mutunci wanda mu da labari irin wannan abun muke ji wallahi ba a tunanin za a yi wani arewacin kasar nan to sai ya zama cewa yanzu gashi mafi yawa ma musulmin su ne kan gaba in kaga wani bai wannan ba to wallahi ba shi da kudin da zai kama wannan wurin saboda haka mu sani cewa sabon Allah wallahi babu riba a cikin sa koda mutun yana ga ya mori ya dan ji dadi a wani lokaci to ya sani cewa babu shakka sai ya girbi abin da yi kaman yanda na faɗa ko ba komai zai yi wahala a ce an saba ba Allah tun wajin neman aure da bukukuwan aure kuma zuwa ce wai ƴaƴa ake nema masu albarka tun mutun a rayuwarsa zai fara dandana bakin jikin dan da ya haifa ko yadda ya haifa sakamakon ya saba ma Allah yi wa shari'a karan tsaye a wannan lokaci zai cutu kuma zai cutu da al'umma sakamakon ya haifa musu ƴaƴa marasa tarbiya wanda za a dinga kuka da su saboda haka wallahi babu dacewa sai a wajen bin manzo alaihi salatu wassalam lokacin da manzo alaihi salam ya hana mu yi koyi da wanda suke da bargurbin addini Allah sai ya nuna mana abin da zamu yi yace laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir abun koyi kikkiawa ya kasance a wajen ku tattare da manzo alaihi salatu wassalam amma Allah sai ya kawo sharadi yace liman kana yarju Allah da duk mutumin da ya zama yana kaunar Allah yana kaunar sakamako kikkiawa a wajen Allah kuma yana kaunan ranar lahira wato kenan anan kaman wannan ayar ta zamo wani ma'auni na gane duk mutumin da kaga yana bin koyarwar manzo alaihi salatu wassalam sau da kafa alama ce cewa mai kaunar Allah ne mai kaunar kikkiawan sakamako ne a wajen Allah sannan kuma yana jin tsoron ranar lahira akasi kuma duk mutumin da yake mashari'a karan tsaye to alama ce ta shiwa akasin wancan ne mutumin da yake karanta musulunci ya san ba a hana mata yaso su yi wani abubuwa na farin ciki ba lokacin da aka yi wani aure a Madina na Aisha Allah gara mata yadda manzo Allah da kansa yake cewa Aisha ba ku da dan wani abu da za ku yi tsakanin ku na raha mutanen Madina suna son abubuwa wanda yake ainihin na raha na annashawa na jin dadi duk malaman musulunci da suka yi rubuce-rubuce sun nuna ya halatta mata yaso su haɗu ba su ta kudu da ainihin maza ba su samu kebantaccen wuri su samu yadda dufa su kada su yi nishadin su sake su wala amma a ce wai a ta kudu tsakanin maza da mata ai shiga ta rashin mutunci kuma kada su ma na rashin mutunci wannan sabon Allah ne wanda idan muka duba a duk haduwa ta duniya in ba haduwar lalura ta aikin haji babu inda ake haduwa da mata da maza ainihin aure daya shi ma zaka samu duk da cewa haduwa ce wanda ba zabi sai an yi ma maza masu mutunci da mata masu mutunci suna kokarin kakkaushe wa juna ba wai kawai a nuna agwa mu da juna ayi wato ainihin kafada da juna ba sai abin da ya zama labudda minhu saboda kai irin wannan abubuwa mu sani cewa manzo Allah ya ce mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi dukan ku masu kiwo ne kuma Allah zai tambaye ku dangane da wannan kiwo da ya baku Allah ba mu yi kulawa da gyarawa
da haka yan uwa bismillah su ci tawo amfani da wannan nasiha mai mutukar muhimmanci ba sauraro kada a banta ana tare ne da shirin fatawa kai tsaye daga tashar radio dawa kuma kamar yadda muka faɗa za a iya turo tambayoyi a wannan lambar waya 07 7 4 8 6 8 7 4 8 6 8 za mu tashi akan tambayar da wanda yake bai rubuta suna ba da ke cewa assalamu alaikum akar makalla ni ne nake da kudi sai na kasa shi gida biyu kashi na farko sai na fara sana'a da shi a farkon shekara kashi na biyu kuma sai daga baya a tsakiyar shekara da hada kudin wuri guda aka ci gaba da sana'a da shi sai da lokacin fitar da zakka yayi a farkon shekara ya kamata a fitar da zakkar kudin ko kuwa a tsakiyar shekara
to yadda tambayar ka take nuna wa kudin da ma dun naka ne kawai dai raba su kai biyu kasa wani bangare a wani bangare na wata sana'a kuma kasa wani bangare a wata sana'a sana'a matsayin kudin ka saboda haka abinda ake maganan yin zakka guda biyu a shekara ko uku sai idan kudi sun shigo daban-daban yanzu misali mutum yana da kudi da ce wannan wata da muke ciki na Rabi'u Thani a shi yake fitar da zakka. To shikenan bayan ya fitar da wannan zakkar, ila bayan wata ɗaya ko wata biyu sai ya samu wasu kuɗi ko wata kyauta mai nauyi mai yawa ko ta fuskar gado ko ta fallare da Allah ya bashi, wasu kuɗin suka shigo wanda ba tare suke da wancan ba. To waɗannan kuɗin idan har sun kai za a yi musu zakka, to su ne za a tare su kuma shekarunsu daban. Saboda haka waɗanda aka saba fitar masu da zakka a duk shekara a wata kaza suna nan, waɗancan su ma haka. Idan mutum yana so ya kadaita zakkar ya zamo cewa ainihin yana yi dunkule a lokaci daya, to malamai suka ce anan dole sai ya yi ma kuɗi wato bangare ɗaya zakka biyu a shekara. Yanzu misali wannan kuɗi da yake fitarwa a wannan wata na Rabi'ul Awwal abinan Jumadal Thani abinan Rabi'ul Thani misali, to shikenan Jumadal Ula, Jumadal Thani, Rajab, Sha'ban sai ya samu wayansu kuɗin. To yanzu za a ce wannan kuɗi na biyu zai fitar masu da zakka a Rajab, su kuma waɗancan na farko zai fitar masu da zakka a Rabi'ul Thani. To idan Rabi'ul Thani ya zo ya fitar ma na farkon, idan yana so ya daidaice wannan zakka ta su zama tare da waɗancan na biyu, to idan lokacin da zai fitar wa na biyu ya yi, sai ya sake lissafa dukiyar gabaki ɗaya sai ya fitar mata da zakka. In ya fitar mata da zakka, to shikenan gabaki ɗaya ta koma a wannan wata na dukiya ta biyu. Amma muddin da ya cewa duk kuɗin ka ne ko goma ka raba su sana'u daban-daban, ka sa wannan a sana'a kaza, wannan sana'a kaza, wannan sana'a kaza, to za ka yi zakka ne a watan cikin nisabinka, ka duba wancan bangare nawa aka samu, sannan kaddara nawa take ƙasa, wancan bangare nawa aka samu, nawa ne na kaddara yake ƙasa, sai ka lissafa gabaki ɗaya sai ka fitar da zakka.
Tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Idris Alhaji Wadaji da ke zance ba a jihar Bauchi, yake cewa a karan kallon mutum ne ya zo wurin masu kwamfuta a tura masa irin chip ɗin da ba su da ake kira Bluefin, ya biya kuɗi sai aka karɓi kuɗin amma maimakon haka sai aka tura masa wa'azi ko menene hukuncin halasti ko aka san halastin wannan kuɗi da aka karɓa don da mutum daga Idris Alhaji Wadaji zance ba.
Bai halatta ya karbi kuɗinsa da zimman za a yi abubuwa wanda suke na ba daidai ba, wa'azi ya kamata ya masa a wannan lokaci, ya ce masa tuwane a matsayinka na musulmi wannan abin da ka nema fi sabilillahi ba daidai ba ne, ba rusa tarbiyya ne, kuma abu ne wanda za ka dinga kallo, Allah ya haramta kallon irin wannan, Allah ya haramta jin irin wannan. Wala Allah in kai masa wannan wa'azin daga wa'azinka ma Allah zai shiryar da shi ya san ba daidai yake bai daina. Amma ka ce wai ka karbe kuɗinsa kuma ka tura masa wa'azi, ya fi ka sanin wa'azin kuma karshe ya fi ka sanin wasu wuraren da ake tura wa'azin ba daidai ba ne abin da kai. Abin da ya kamata kada karɓi kuɗinsa kuma sai kai masa wa'azi ka ce masa ba daidai ba ne.
Sai kuma zai tambayar gaba da ke cewa a kan makalla ina yawan samun jaraba ta hanyar mafarki kuma akasari ba na fahimtar hakan har sai lokacin sallar asubahi ya shiga. Ni kuma duk lokacin da na yi amfani da ruwa mai sanyi wajen wanka, to bari tana kama ni sosai, don haka sai nake taimaka da je da sallah tare da liman. Daga baya idan na samu ruwan zafi ko kuma gari ya ɗanyi filisa ne wanka ko mene ne matsayi na daga da waɗannan salloli da dai daga Kabiru Ribon Gado a jihar Kano.
To wannan salloli da kai gaskiya duka ka yi kuskure. Na farko abinda ya zama wajibi gare ka kamar yadda ka faɗa kana yawan samun janaba, to wahalalu da mutanen da suka fuskanta yanzu Allah ya kawo saukinsu. Za ka iya sayan ainihin flask ɗinka wanda za ka dinga tana da ruwan ɗumi ko da yaushe, ya zama duk lokacin da za ka tashi akwai ruwan ɗumi a cikin wannan flask naka, in ya kama buƙatar ruwan ɗumin ya zo, to kaga ba sai ka sha wahalar neman ba, kawai sai ka je ainihin ka yi wanka. Gaba ta biyu ita taimama ana yin ta ne idan ana jin tsoron rana za ta fito bayan sallar asuba ba, ko kuma idan ana jin tsoron fitan lokacin kowace sallah. Misali sallar asuba fitowar rana shine fitan lokacin ta gabaki da ya riga ya fice na muktari da na lalube, amma ba wai a ce a yi taimama saboda wai a samu sallar jami'a ba, wannan kuskure ne kai. Tunda ka yi wannan a bisa rashin sani ka roƙi gafara Allah kuma kada ka sake. Amma ba sai ka rama wannan sallolin ba, kasancewar da kana tsammani daidai kai kuma daga baya bayyana ba daidai kai ba. Saboda haka idan irin wannan ta faru gare ka, kai ijtihadi na kokarin neman ruwan dumi kamar yadda na faɗa in ka sai farasa daga yau din nan, to wannan matsalar an riga an wuce ta. Saboda haka ba za a yi taimama a bi liman sallah ba dan yin tsoron kubucewar jami'i kuma ga janaba. Saboda haka sai dai ka yi kokarin neman ruwan da za ka yi wanka, in abu ya wahala ka ga har rana za ta fito, shine zaka taimama kai wannan sallar ta asuba.
To tabbai gaba da cewa assalamu alaikum. Allah ko dalilin hukuncin da duka da yake azumi lafiya sai ya barta ya sha ruwa ba da sani ba daga kabiru al-asr agurbaji.
Abin da yazo a hadisin Muslim hadisi ingantacce manzo Alaihi salatu wassalam yake cewa duk wanda ya manta yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha abin sha to sai ya cika azuminsa domin Allah subhanahu wataala shine ya ciyar da shi ya shayar da shi. Mafi yawan malamai suka tafi akan cewa to wannan ya nuna idan mutum ya mantuwa ko azumin farilla ko na nafila ya manta yana azumi sai da ya ci abinci ko ya sha abin sha sai ya tuna. To idan lokacin da yake cikin ci ne abin na bakinsa ya tuno wanda ya hade ya riga ya hade wanda yake bakinsa kuma sai ya furzar da shi ya daure bakinsa shikenan ya kai azuminsa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi. Malaman mu na malikiya suna dan tsanantawa domin mun sani malikiya wato suna da saddu zari'a sosai sosai a cikin mazhabar su domin kada a buɗa kofa a wajen gama garin mutane. Su malikawa suna cewa mutum da ya manta yana azumi sai ya ci abinci to shikenan yana tunawa sai ya kame in azumin Ramadan ya wuce to sai ya rama wannan azumi ba za a ce ka fara ba saboda ba ganganci ba. Su suna la'akari da cewa gama garin mutane yanzu idan kawai aka ce Allah ya ce yadda mutum ya shayar da shi to wani daga cikin wanda ba su fahimci addini sosai ba irda zai samu matsuwa ya samu takura tsananin kishirwa musamman lokacin da ke zafi sai ga cewa to tunda shi wancan da ya ci ko ya sha an ce Allah ya ce da shi shayar da shi to zai ga cewa to shi ma da gida Allah zai dan tausaya masa tunda wannan tsananin kishirwa bari ya dan kurba ruwa ainihin ko rabin kofi shikenan Allah ya tausaya masa to haka shikenan sai a dinga wasa da addini. Wannan tasa su malika suka ce ko da mutum ya manta yace nan to sai ya rama azumi daya amma dai sarihin hadisi ya nuna cewa azumi yana nan sai dai mutum ya kame.
Sai kuma tabbai gaba da ke cewa akan maka Allah ko me babbace annabi da kuma manzo annabi ne da yasa ake kira wasu annabawa ulul azam daga Bala da bin Shidda Abubakar Ahmad da ke kuma Jahul al-Jahazi.
Babu shakka zamu ga akwai malamai sun yi kokarin bambance tsakanin manzo da annabi. Abinda yafi wato shuhura mu a wajen mu musamman littattafai da aka karanta wato kamar na tauhidi da suka fi zama ruwan dare cewa bambancin manzo da annabi shine shi annabi wanda ake baiwa sako ba umarce shi ya isan ma kowa ba shi kuma manzo shine wanda za a bashi sako kuma ce ya fada ma wani koda matarsa aka ce ya fada wato ya zama dan aiki zuwa gare ta. Wannan shine abin da yafi zama ruwan dare amma wanda suka bibi wannan tarihi sun ce akwai kuskure a cikin sa saboda wato zamu samu Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati fayansakhu Allah ma yulqi ash-shaytanu thumma yutimmu Allah ayati wallahu alimun hakim. Haka Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ashe kenan shi ma annabi aika shi ake saboda ka sai ya zama kyakkyawan ta'arifi shine idan aka ce ar-rasul shine wanda aka aiko da sabon littafi zuwa ga wata al'ummar da wani manzo bai zo musu ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya aiko manzo alaihi salatu wassalam ga al'ummar Larabawa kafin shi babu wani annabi da ya zo kamar annabi Musa da aka aiko shi a wajen ainihin Banu Isra'il ya zo da sabon wato sako kamar su annabi Nuhu da sauransu to wayannan su ne ake ce musu mursale. Shi kuma annabi shi ne wanda yake jaddada sakon mursalin da ya gabace shi. Akwai hadisi bai inganta ba cewa ulama ummati ka anbiya ibni isra'il malaman al'ummata kamar annaban banu isra'il ne. Shi wani hadisi wanda suka san ilimin hadisi sun ce bai inganta ba to amma a bisa kaddara ma ingancinsa sai a ce abinda ake nufi malamai a wannan al'umma ta manzo alaihi salatu wassalam to kamar annabawa ne a cikin banu isra'il ma'ana annabawa da suka biyo bayan annabi Musa suna ta sabunta suna jaddada sakon annabi Musa alaihi salam irin su annabi Yusha'u bin Nun da sauran wanda suka biyo baya to akan abinda annabi Musa ya aiki akan su ma wannan suke aiki kaman yanda an abin nan malamai a wannan lokaci tun daga lokacin sahabbai zuwa lokacin tabi'ai har zuwa lokacin da muke magana zuwa nan gaba ba wani malamin da zai zo ya ce Allah ne ya yi kosha matsayin manzo abinda zai koyar da mutane shine Qur'ani da hadisi wanda kuma su ne manzo alaihi salatu wassalam ya sanar sakon Allah ta hanyar su saboda haka kenan annabi shine wanda yake jaddada sakon mursalin da ya gabace shi lokacin da shi kuma mursali shine wanda ainihin yake ake bashi sabon littafi zuwa ga sabon al'umma sannan abin da shafi'ul azim min ar-rusul manzanni ne guda biyar wanda Allah subhanahu wataala ya ambace su a cikin suratul azab ya kuma ambace su a cikin suratul shura Allah yake cewa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam kaga wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum sai aka ce wa minka ana nufin manzo alaihi salatu wassalam sai aka ce wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam sai aka ce wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah ya rike alƙawari mai girma ta tare da su wayannan annabawa an ambace su da sunan azim saboda su ne mafi daraja da daukaka da girma a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma su ne suka fi haduwa da kalubale ta fuskan isar da sako in ka kwatanta da sauran annabawa misali annabi Musa alaihi salam duk mutumin da ya kalli gwagwarmayarsa da Fir'auna da kuma dauki ba dade da ya fuskanta da kanshi da Banu Isra'il to sai ga cewa sakonsa ko kuma mu'amalarsa ta yi kamar ta manzo alaihi salam shi yasa wasu ma suka yi rubuce-rubuce wato muqarana ma'ana kwatanta wato abin nan fuskoki na isar da sako tsakanin annabi Musa da manzo alaihi salam kowanne an aiko shi zuwa ga sabo al'umma kowanne Allah ya bashi sabon littafi kowanne ya fuskanci kalubale mun san irin abubuwa da Yahudawa suka yi ma annabi Musa alaihi salam na rashin mutunci na rashin girmamawa na taurin kai na bijirewa da fitsara abubuwa ne ga sun duk Qur'ani ya kai to haka nan manzo alaihi salatu wasalam irin abubuwan da mushrikan Qurayshawa suka yi masa da abin da munafukai da Yahudawa duk suka yi masa duk wannan shi ma sirra ta riga ta tabbatar da wannan to malamai suke ta wayan annabawa guda biyar ko shakku babu manzo alaihi salatu wasalam shine lambar farko shine mafificin su shine shugaban su gabaki da wanda yake bin sa a daraja annabi Ibrahim shi ma alaihi salatu wasalam daga nan sai annabi Musa alaihi salam inda malamai suke sabani tsakanin annabi Nuhu da annabi Isa wa za a gabatar wasu suna gabatar da annabi Isa akan annabi Nuhu wasu kuma su gabatar da annabi Nuhu akan annabi Isa saboda haka dai wayannan sune annabawa mafi daraja shi yasa ma cikin hadisi manzo alaihi salam yake fadar abinda Allah ya kuranye masa wanda zai kasance ranar tashin alkiyama cewa zai ga wato ainihin mutane da yawa sun taso da kaka guda sai ya zatanci al'ummarsa ce sai ya ce a wannan annabi wane ne shi da al'ummarsa zuwa can sai hango wani cincirin da mutane sai ya zatan al'ummarsa ce sai ya ce annabi wane ne shi da ainihin al'ummarsa to daga nan sai ya ga wato ainihin mutane ga sunan masu yawan gaske sai ya ce wannan annabi Musa ne da mutanansa to daga nan sai al'umman manzo alaihi salam wani hadisi sai yake kwatanta yawan mabiya idan an cire manzo alaihi salam to sai dai annabi Musa alaihi salam shine ainihin yake bin sa to saboda haka dai wayannan annaba guda biyar su ne wanda kira da wannan suna saboda darajar su da matsayin su da kuma gwagwarmaya da suka fuskanta tsakanin su da mutanen su
Tabbiyar gaba ta fito daga wajen Malam Ali Haruna da ke karamar hukumar Itin da kawai a jihar Bauchi wanda yake cewa a karamar kallon abu ne muka yi noma na amfanin gona da zumbar idan lokacin kaka ya yi da sayar bigila masallaci da kuɗin. Malam za a fitar da zakar wannan amfanin gona da muka noma ko ba za a fitar ba.
In dai ya kai nisabi ko me kuka shirya za ku yi da shi na alkhairi to in dai noman ya kai nisabi dole ne sai an cire ma wannan abin noma zakka. Wato ita zakka ba ta da alaka da meye manufarka a wajen yin wannan noman ya za ga wasu na irin wannan fatawacin to malam ni bashi na ci na yi noma to saboda haka yanzu sai na fitar zakka sai mu ce na'am sai ka fitar in dai abin ya riga ya kai Allah kawai ce wato haqqahu yawma hisabi ko yawma hisabi wato za a ba da wannan haƙƙi lokacin da aka girba wannan abun saboda haka ita zakkar tana da alaka ne da shi abinda aka noma ba wai meye manufan noman ba amma idan za mu kaddara a ce mutum zai fitar da zakka ta kudin sa na kasuwanci ko na sana'a lokacin da watan nan yayi sai ya ga cewa ga basu suka ana bin sa wancan na bin sa 200 wannan 50 wannan sama da haka wannan kasa da haka to anan kaga zai fitar da kudaden mutane ya biya abin da ya rage nasa in ya kai zakka yayi zakka in bai kai zakka ba shikenan sabanin shi abin da ya shafi noma wanda kamar yadda muka faɗa kawai ana la'akari abin ya kai nisabi ne ko bai kai nisabi ba saboda haka in dai ya kai nisabi dole ku cire zakka abin da ya rage kuma shikenan ko sayar ku wani aiki da kuka yi niyya
da tambaya game da cewa akan baka la hadisin nan da yake a zauna a masallaci bayan sallar asuba zuwa fitowar rana to mutum zai iya tashi daga wurin da yayi sallar ko kuwa ba zai tashi ba har sai lokacin fitowar ranar yayi daga aliwa tilu da ke kiri a karamar kubar taura
a ba cewa akai wai mutum ba zai motsa ba ba wai ma sake wuri ba da za a ce ka zauna da wannan niyyar sai ko bawali ya kama mutum ko wani bukatun zuguno ba laifi bane mutum ya zo ya biya bukata sai ya sake alwala ya sake dawowa ya zauna saboda ka wannan niyyar ta tsana nan ba ta lalace ba to balantana kuma a ce ya sake wuri kila kana sahun gaba ka dawo sahu na biyu ko kana gaban abin nan sahu na karshe ka dawo na gaba wannan ba wani abu kai dai kana nan a masallacin har lokacin ranar da za ta har lokacin da rana za ta fito
tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Ali Haruna dake jihar Bauchi wanda yace akan wakalla ko mace za ta iya yafewa wanda za ta aura sadaki
shi Allah subhanahu wataala cewa an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin an tabtagu bi amwalikum ku nema da ainihin dukiyoyinku saboda haka shi sadaki ba a sariyar da shi abinda kawai malamai wato suka tattauna akai shine abubuwa da suka faru guda biyu lokacin manzo alaihi salatu wasalam akwai ummu sulaim mahaifiyar Anas dan Malik Allah kara musu yadda wacce ta auri Abu Talha lokacin da Abu Talha ya zo neman aurenta shi ba musulmi bane sai take cewa Abu Talha ba kai ba irin kai kamata ya zo neman aure a ki kalban bukatar sa ba sai dai kash kai ba musulmi bane da za ka shigo addinin musulunci to ni wannan musulunta ta ka shine matsayin sadaki na ko ga nan ba wai kudi ya bata ba to anan sai malamai suka ce to yanzu da wani zai zo yace abinda wata mata yace yana son wata mata kuma shi baya musulunci tace to sharadin aurenta shine ya shigo addinin musulunci in ya shigo wannan musulunta shine sadaki malamai da suka ce anan ya halatta domin shi sadaki manfa'a ne idan muka yi la'akari ita ummu sulaim ma zaka ce da wahala ka samu aure mai tsada irin nata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka yari a baka garken raquma to na san zai wahala wani ya dauki garken raquma ya bar a matsayin sadaki yanzu ummu sulaim an ba ta sadakin da wahala a ce wata mata ta samu irin wannan garken raquma ya samu raquma 100 ai ya samu raquma da ruwa to yanzu zamu ce a fakaice wannan shine abin da ya zama sadakin ta to sannan kuma abu na biyu wancan wahiba da ta kawo kanta kyauta wajen manzo Ali sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya kebance manzon Allah da wannan cewa wa maratan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi an yasanki ya sai ta khalisatan lak min dunil mu'minin bayan Allah ya zana mata da ya halatta wa manzo Ali sallallahu alaihi wasallam sai ce da kuma mata mu'mina in ta kyautar da kanta ga manzo Ali sallallahu alaihi wasallam kuma idan shi manzo Allah yana da muradin aurenta Allah sai ya ce amma wannan ke da gare ka banda sauran mu'minai to ko ta kawo kanta tace amma kin Allah idan kana so na to na kawo kaina shikenan manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ba ta yi masa ba bai da muradin ya aure ta to wani sahabi da ya fahimci wannan sai ya ce amma kin Allah in baka da muradin ta ka aura min ita sai ya ce to me kake da shi na sadaki mun sha jin wannan hadisin har dai abu ya tuke baya da kudin sadaki aka ce to me kake da shi na alqur'ani yace ina haddace sura kaza da sura kaza sai yace to na auren maka da ita a mamadin abinda kake da shi na alqur'ani shi ma wannan gaban malamai suka yi sabani wasu suka ce abinda ake nufi ya koya mata wayannan surorin shine a matsayin alifin sadakin ta to irin wannan abubuwan da suka faru shine malamai suka ce da za a yi sadaki da ɗaya daga cikin wannan sigar ba za mu ce sadaki yayi to amma haka kawai wata mata ta zo ta ce tana son wani amma kun ba sai ya bada sadaki ba wannan ba a haka sai dai abinda zai yi idan aka zo aka yi yarjejeniyar sadaki musamman bazawara tana da yancin kanta tace to ni kawai zaka biya ni sadaki naira 30,000 ko 50,000 yace to eh na yadda amma gaskiya zuban da kudi to ita kuma tana da kudi sai ta dauko 50,000 sai ta ce mashi to ungwana baka kyauta saboda kai sadaki da su to a yanzu wannan kyauta da ta bashi kyauta ce yanzu mallakar sa ce in ya dauko kuma yayi sadaki to zamu ci anfin sadakin nan yayi domin ba wai sariyar da shi ba musulunci bai da ce an sariyar da sadaki babu shi ba kawai abinda ya halaka shine ta yafe masa wani abu Allah ya ce fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu hani'an mari'a idan mutun ya ba mace wani abu na sadaki ya bata 50,000 100 sai ce to wane ni dai ina ganin tunda ina da kin wadata yanzu ga 30,000 na yafe ma ko ga 10,000 ko 20 wannan kawai ne na yafe maka wannan bangaren to kaga ba sadakin aka yafe gaba ɗaya ba wannan bangare ne to wannan Allah sai ya ce kawai ku karba ku ci shi wato a matsayin halacci da kwanciyar hankali wannan shine abin da ya kamata
Hassararo kada abanta ana tare da shirin fatawa kai tsaye a tashar radio Jigawa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasir Yahaya za mu tura da lambar wayar da ake turo 0705050481 za kuma iya turo tambayar ta adireshin internet fatawa kai tsaye @gmail.com yanzu za mu ba ku damar yin kira kai tsaye domin yin tambaya muna fata mai tambayar zai rufe radio sa kafin ya kira mu lambar wayar kuwa kamar yadda aka saba ita ce 0703-339-5758 0703-339-5758 sai mun ji daga gare ku assalamu alaikum assalamu
alaikum
wa alaikum assalam
ana magana ne da Muhammad Sarkin Barika da Reda Arbochi
to malam Muhammad bismillah
wallahi dai na yau ma da ne fa kan alkhairi Allah saka ma da alkhairi da abin da yake gabatarwa
kashe ka saki jarabawa idan baka ji bu mu muna jinka assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ka rage rediyon da kake saurara don kaji da kake faɗa yawa ka rage rediyon sai ka gabatar da kanka to da za ka kashe rediyon zai fi to mun gode sai mun ji ka Allah muna fata za a dinga yin tafiyoyi da bakon fatan alkhairi sai mun gode bare assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da abinci magana
kuskuram ya da ai Abdullahi daga Birambo
to mala ahabar ka kashe ne dai dan da kuje ga ko
yawala
bismillah
da kina da tambaya mala
Allah yana jinka
ana tambaya ta irin shi malam wace da dama za ka sani wa tarin kuna da dar ya ya da su shi ne kuma tun ne shi aure
bismillah abin da dinka
yawa sai ga mu ga iya yau yi mata so ladan ci mun ita ma dan ta da amma ya da alƙawari sirri amana amma ba an yi da shi iya ba ta
ko bi don tana kaya kawo ba sai iya tsimi kika shi wannan yake mun rinci
to lai da ke da kaka tsaya dai amma muna fata
ba la ya fahimci wallahi bai tumbe ta sa ya ya fadi yaudarar iyalai ko kuma idan mutum zai aure ya riga walakar ta da suke tare da shi
to yaudara daban wulakanci daban kowanne wani abu ne wanda yake bai cin gashin kansa na farko yaudara haramun ci a addinin musulunci yaudara ko ha'inta duk Allah subhanahu wata'ala ya hana ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah yake cewa ya ku masu imani har ma Allah sai dai kawo sifata imani, kada ku ha'inci Allah, kada ku yaudari Allah, kada ku yaudari manzo alaihi salatu wasalam, kada ku ha'inci ku yaudari amanonin ku alhali wato ainihin kuna sani. Saboda ka addinin musulunci bai yadda koda wanda ba musulmi ba ka yaudare shi ko ka ha'inci shi, addinin musulunci bai yadda da wannan ba. Shi yasa manzo alaihi salam a wani hadisi yake cewa la takun man khanaka, a wato yake cewa addil amanata ala man itamanaka wa la takun man khanaka, au kama kala alaihi salam cewa ka bada abu na amana ga duk wanda ya baka wata amana, ajiya kuɗi ne, wani abun amfani ne, to lalle ka maida shi lafiya karbi da aka baka, kuma kada ka haince duk wanda ya haince ka. Ma'ana a musulunci ma koda wani ya haince ka, to kai ba a yadda kai ma ka rama ha'inci da ha'inci ba. Ballantana kuma a ce inda alƙawari yake mai ƙarfi ba alƙawari na auratayya, mutum ya je ya nuna adatta ko ya nuna sanin ya kamata an yadda da shi, an kyauta masa zaton aura masa yarinya, sannan ya zo ya nufin ya wulakanta ta ko wulakanta iyayensa, wannan haramun ne a dinin musulunci bai da wannan ba.
Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Malam Babar, bismillah, ka dan daga murya.
Shi zakkar hatmi kamar da kwano na yake tashi, kwano buhu biyu yana da zakka ko ba shi da zakka? Allah ne da malam gida lafiya.
To mun gode.
To zakka ba maganan buhu ake ba, maganan kwano ake. Wato kwano din nan shine kaman kwanon shan ruwa. Kwanon shan ruwa abinda wato malamai suka nuna, in ka hada tafukan ka guda biyu, tafi biyu, mutum ya hada tafukansa, in ya tsura ka tsakiya ba gajejjera ba dogaye ba, to idan aka cika har sau hudu, wannan su ne za su yi kwanon shan ruwa ɗaya. To wannan kwanon shi ake cewa abin noma sai ya kai kwano 300, kuma abin noman sai ya zamo jinsi ɗaya. Yanzu ka ga baho biyu da ka faɗa, bahun nan da wahala ya wuce kwano 42 zuwa da 3. To in ma mun kaddara ya ma kai kwano 45-5, kaga za ka ce baho biyu kwano 90 ne, to kaga bai ma kai 100 ba, ballantana a ce ya kai 300. Saboda haka sai idan a jinsin amfanin noma ya kai kwano 300, misali gero sai ya kai kwano 300, dawa ma ta kai 300, wake ma ya kai 300, da za a ce gero kwano 200. Dawa kwano 100, kaga in ka da su 300 to ba za a bada zakka ba. Wannan geron bai kai zakka ba saboda bai kai kwano 300 ba. Ita ma dawa tunda bata kai 300 ba, bata kai ainihin zakka ba. Kuma kamar yadda malamai kullun suke faɗa, ba sai an tashi gabaki ɗaya ba. Ana kiyasta wannan ne a bisa dammuna, duk manomi akwai kiyasi da shike yake da shi akan dammunansa, wani dame zai kwano 10. To idan mun kaddara duk dammunan nan ana zaton kowane bai kwano 10-10. Za a ce idan an yi kwano abin nan dami 10, domin dami 30, domin duk dami 10 za a kaddara masa kwano 100. To wata 10 kwano 100, wata 10 kwano 100, kaga dami 30 ya zama kwano 300. To anan sai a kasa 10 sai a bada kashi ɗaya idan noman damana ne.
Assalamu alaikum.
Wanda kuma Islamu
da muke magana, ka dan rage radio idan da ita a kusa da kai.
Na rage radio ma kuma kuta gaba daya.
Yawwa, da muke magana.
Allah ka bata mallam, ina ka bata mallam. Ina tambaya.
To me dane sunanka?
Ina Allah dan yarwa.
To bismillah.
Bismillah barkan da nan gobe.
Na bismillah.
Ina tambaya ce da mutum ne yake da ma'aikinsa.
Na.
Bai lafiya ji kansa. Yo ba shi abun matar ɗansa ya masa magani. Kuna jina?
Muna jin ka ba
nan. Yo ba shi masa magani wani shekara 12. Wannan ba shi ba a kasa ba a kasa ba a kasa ba, kuɗin da yawa sai zama hingi kuɗin, in kuɗin zama hingi kaɗan. Sai bayan ya mutu ba tabbe shi kaza sama da 10, sai kwanan nan sai aka ce ana bin wannan mai mai jinya ba shi. Yau ba shi zato ban ta yaranto aka masa magani. Shi biyan bashin nan a kan wayan iyo jibta.
Mun gode Allah ne da yaro, sai ka saurari malam.
biyan bashi yana kan wanda ya wurince ba wai wanda akai aka siyo magani ba shi wanda aka siyo magani wala Allah ma bai san arrantan ba Allahumma sai dai idan bincike ya nuna cewa shi wanda akai wa maganin shi ya tura mai karbowar ya tura shi yace je karbo mun rance a wajen wani amma idan ba shi ya tura ba haka kawai shi wanda ya karbo din ya ga bari na ranto dan nema wani magani to shi wanda ya ranta shine zai biya wannan bashi in ma ya mutu to magadan sai su biya masa wannan wannan shine
assalamu alaikum
alaikum salam salaman sai da Allah ya
Ate akala wala Abubakar ne ko?
Amma Abubakar da kire yabi ne kai daga nan duka lauda ne.
Masha Allah, bismillah.
To Allah ta saka malan da gida a janna da gida gona da dauki nan wannan makaranta da mu. Allah ta saka mu da alkhairi. Na'am, ni tambaya da ranyewar malan kamar masu aikin asaba ko mota haka. Sai Allah ta a cikin aikin na sai ake mutum ya kai kamar ranar Lahadi haka. Wace ya tsarin ga ikon wasu na kai su kamar su da haka. In ya hatar ya hakan ya halatta ina tambaya ta da kai kuma wata bayar Allah malam tana neman dan Allah sa ta a cikin addu'a saboda Allah ya tarbe ta fita da ayalanta yaranta wallahi tana cikin wani hali na rahin lafiya da ma kuma nan da goyi ma na gida lafiya ga nan ku kamar kiri yarbi da kan su lokacin
mun gode mallam Abubakar
to muna mata addu'a Allah ya bata lafiya ita da yayanta kuma muna bata shawara ta dunga yawan karanta addu'ar annabi ayyub alaihi salam da yake cewa rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin duk mutumin da aka jarraba da rashin lafiya malamai sun nuna akwai bukatar ya dunga yawan karanta wannan addu'a rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin saboda haka da ita da nata muna musu addu'a Allah shi yayi da musu Allah mai kafara tambayar sa da ya fada masu daukan mutane su kai su wajen wani bauta bautar ta saba ma abinda Allah ya ce a'ida da Allah ya bamu yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku taimaki juna a wajen bin Allah da jin tsoron Allah kada ku taimaki juna a wajen sabon Allah da tsallake iyakokin Allah duk fata wanda zaka ji malamai sun fada ita ce idan mai abun haya mai adaidaita mai tasimi wane ne haka kawai sai ya ga wani mutum ko wasu mutane bai san ina za su babu wata alama tunda cewa za su tafi wurin sabon Allah kawai suka tare shi shikenan anan musulunci bai ce dole sai ya tambaye su ina za ku je ba wata alama a jikinsu take nuna cewa ila wani daurin aure za su tafi ila biki za su tafi tunda ba wani abu a hannunsu da yake nuna ga inda za su je wannan halatta ya dauke su lokacin da ya taho da su sai da aka zo gun wannan mota sai suka ce nan za mu sauka shikenan bai da iko yace to bari in maida kai dan da ku ka ya riga kawo su anan shikenan su ba shi hakkin sai karba amma kuma kada ya saki in dai su ne ya gansu irin wannan ranar saki dauko su to amma su da kansu alamar su ta nuna ga irin inda za su je kuma suka fada musu to a matsayin sa na musulmin kirki in yace zai dauke su ya kai su to ya taimaka a wajen sabon Allah Allah kuma ya hana a taimaki juna a wajen sabon Allah kullun abin da muke nuna mutane a wannan gabar wallahi duk mutumin da ya bar abu dan Allah ya bar abu dan jin tsoron Allah to Allah zai canza masa mafi alkhairin wannan abun mun sha maimaitawa in mutum ya karanta hadisi na hudu na Abdullah dan Mas'ud Allah kara masa yadda ya nuna mana tun mutum yana cikin mahaifiyarsa ake rubuta arzikin sa duk dolancin mutum duk kasalarsa ba zai kasa kaiwa abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta masa ba ɗayan biyu ko dai ya hakuri ya samu wannan abun take kyawar hanya ko ya kasa hakuri ya bin muna hanya su dai ne babu kari to Hausawa suke cewa ina amfanin bali barai yanzu mutun ya rayuwa a duniya ya je ya samu fushin Allah a lahira ne ya mura a duniyar sa kuma duk mutumin da zai rufe ido ya ce shi kowane hanya zai samu kudi ko Allah ya so wannan hanya ko bai so ba wallahi ba wa halalle irin sa zaka ganshi yadda ka ganshi a bana haka zaka ganshi a badi haka za gan shi a badin barkakai sai ga ma gara ma bara da bana da ka gan shi wato ya mafi lalacewa bana ya kwadanta da bara karshe badi ya fi bana lalacewa saboda haka mutane su ji tsoron Allah su tsaya a bisa ɗaya abinda Allah ya dora su akai sai mutum ya samu kyakkyawar rayuwa
assalamu alaikum
wa alaikum salam
da abin ke magana
mun sanar su kana tare da injiniya Sahabi daga Kaduna
injiniya bismillah
yawa ina wa malam barka da zuwa
Masha Allah.
Wa tambaya ta shine wanda suke yin kudin ruwa.
Na'am.
idan bayan sun yi wannan kudin ruwan sun tara shi ya taru kuma sai Allah ya nufe su da tuba.
Ah.
Idan suka tuba wannan kudin ya za su yi da shi wanda suka tara.
Mun gode injiniya.
To ni ina nufin riba kenan?
Na'am.
Yawwa to malamai suna cewa haramtattun kuɗi kala biyu ne. Akwai haramtattun kuɗi da aka samu ta haramtacciyar hanya kamar yadda ka faɗa. A ce kuɗaɗe ne ko mutum ya zamo ya yi zanen ƙasa yi wani abubuwa dai duk wanda suke ba masu kyau ba ya zama ya samu wannan kuɗi. Shi wala'ala lokacin da yake wani abu ma bai san babu kyau ba. Sannan akwai kuɗi wanda su kuma na sata ne ko sata ta tsallaka gidaje ko a fasa shaguna ko kuma wanda mutum zai karkashin office dinsa ya saci wayansu kuɗi. To duk kuɗin da mutum ya samu ta haramtacciyar hanya yanzu misali mace ta yi karuwanci ta tara kuɗi ta hanyar karuwanci sai daga baya sai ta ji cewa abin nan babu kyau ta yi nadama. To ban san wani malami da ya ce ta je ta harkar da wannan kuɗin ba ta ci gaba da amfani da kuɗin tana neman gafara Allah domin asali kuɗin nata ne ba na wani bane ta je ta sato. Haka nan shi ma mutumin da ya yi wasu abubuwa ya sami kuɗi misali ta hanya mara kyau. Su abin da ya ce musamman kamar interest na banki. Fatawa biyu ce na karanta ta malamai. Akwai wanda suka tsananta irin su Malam Albani Allah ya ji gansa da gafara. So suna gani idan mutum ya tara riba. To a nan in ya yi nadama ya koma ga Allah sai dai ya je ya tafi yadda wannan kuɗin ta maslaha amma. Me maslaha amma shi ne duk wani abin da. Da musulmi da wanda ba musulmi ba da dabba kowa zai iya cin gajiyar abu misali ya zo a sai ƙasa a cikin ramuka a yi kwalbatoci a gina asibitoci idan kuɗin sun kai a yi haka. Sun ce to wannan shi ne abin da mutum zai da wannan kuɗin. Tunda Allah dama cewa ya fa’in tubtum falakum ru'usu amwalikum in kun tuba daga mu'amala da riba to asalin kuɗinku shi ne za ku karɓa. Suka ce to tunda Allah ya mutu ru'usu amwal an su ne za a amfani ita waccan ɗin mutum ba zai amfani da ita a matsayin sana. Ainihin riba. Wasu suka ce a'a shi dai wanda ya karbi wannan riban shi ne bai halatta gare shi ba amma ya halatta ya ba wa ƴansu don biyan bukatunsu. Wani kuɗin haya sun katare masa, wani yana neman kuɗin magani, ya rasa wani an koro ƴaƴansa daga makaranta, wani kaza kaza to irin waɗannan ya halatta ya ba su waɗannan su ya halatta gare su shi ne bai abin nan bai halatta gare shi ba. Kuma gaskiya irin wannan fatawai ta fi zama wa tsakiya wallahi a'lam.
Salamu alaikum. To mun gode wala ya ha.
Su wala yayi ka dole da su gode wani ya ta kafa ba ciki ba.
To yanzu dai ka saurari amsar fatura akar baka Allah yana magana kamar kwarka da suke cutar da mutane irin su kula ba miji bai Allah zai azantar da su ne.
Su kwarin da suka yi wannan to ni ban karanta wani abu ba. Ban karanta wani abu na cewa kula ba ta harabi mutum za a yi mata azaba ko miji gaskiya ban taba karanta wannan ba. Kawai abinda na sani Allah zai iya jarrabar bawa da musiba kamar yadda manzo Allah ce ko kaya mumini ya taka to Allah zai bashi ladan sakamakon ya taka kaya to kaga ina ga wannan kula ba ta harba ko ci zan maciji amma dai ban taba karanta ce za a yi ma kunama azaba ko maciji azaba saboda ya sali dan adam ban taba karanta wannan ba.
Assalamu alaikum.
Barka da yamma.
Abun lafiya da wabike magana.
Lafiya kana to kai ne tare kake da abba kana mai shirin hawaki san da Hadija.
To malam abba kamar kana kusa da hayaniya ka dan matsa sai ka yi tambaya.
Wallahi. Ina kasuwa ne yata. Tambaya ta shine malam. Ana yin dai labula an sai yasan masaji din ka shiga cikin masallaci. To mutum sai ya yi masallaci ita da cikin masallaci ya cika. To shin a waje a haraba zai iya yi? Sai tambaya ta tafi. Idan ka je ka sallar ka mutum ya je sallar jana'iza an yi raka'a biyu ya zo ya samu raka'a daya shin addu'a zai yi ko kuma salati zai yi?
To kabara kenan ko?
Ya samu raka'a kabara biyu.
Na'am.
Yawwa shin salati zai yi ko kuma addu'a zai yi?
Na'am.
To tambaya ka ta farko kai ma ka fadi tahiyatul masjid wato gaiso masallaci idan har masallaci ya cika ka zo ka zauna waje to kaga maganar tahiyatul masjid babu sai dai kawai in zaka yi nafila ta kafin azhar ne ko kuma dai nafila ta neman lada amma maganar masallaci ai ba cikin sa kake ba yawa gaban tambaya ka ta biyu abin da ya shafi kabarbari na sallar gawa kabbar ka kai ta farko ce ta farkon ka shi yasa malami suka ce idan ka zo ka samu an tsire maka da kabbara biyu ko uku to kai dai yanzu zaka yi ta farko ka karanta Fatiha da Sura in ka sami idan biyu aka tsire maka da shi kaga kana yin ta farkon nan ta kai shine ta shiga sallah sai ka Fatiha da Sura ana yin ta biyu sai ka salatin Ibrahimiya idan ka gamsu cewa ba za a dauke maka rabba har kai kabara biyu da addu'o'in su to sai kai in kuma al'ada wurin da an sallame daukewa ake to sai kai kabara ta uku da ta hudu a jere ba tare da addu'a ba daga nan kai ma sai ka sallame wannan shine abin da malamai suka faɗa
masha Allah assalamu alaikum
wa alaikum salam
da muke magana a gurguje
za a da baban gida da gawarki
to malama baban gida a gurguje lokaci yayi
to wannan sai batun zakka ko matun zakka ya kamata a biyo an an fitar ko kuma za ka iya biyo wanda ya dace a bashi kai da kanka
mun gode malam baban gida
idan akwai committee zakka sai ka kai musu manzo alaihi salatu wassalam ya saka wanda suke su'at da kuma jubat sa'i shine wanda zai je ya gurguje cewa hatsinka ya kai zakka zaka bada kaza dabbobinka za su bada kaza a san kai kaza za a bada kaza a ciki su kuma jubat sune suke za su karbo saboda haka in akwai irin wannan sai ka bada a hannun su shikenan su kuma su je su raba ma wanda ya cancanta
masha Allah ba tsararo da wannan tambaya ta baban gida warki ba ta wuce wannan shine na fata kai ke idan da ofishin gwamnati ya jiga Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukar nauyin zuwa tare da babban malamin mu a Sheikh Malam Muhammad Nasir Hadi ke kaman Arabiya malam yana tare da malam Khamis da kuma malam Rabi kamar kowanne mako a yanzu Zainab zai ciro mace ta sada mu da ku Salisu Shabi Dutse da mai gabatar da ke fatan musada a cikin gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh